Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku barhaba lale a shirmu na daren ranar Juma'a 28 ga watan Yuni bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da rundunar sojin saman Najeriya ke cewa rashin yanayi mai kyau ya sa ta dan jinkirta ayyukan dakile Boko Haram ita kuma rundunar ƴan sandan Najeriya yayin dalibanta ta yi a cibiyar koyar da shugabanci da kishin ƙasa da ke dasu
suna na Fatima Abdulaziz ne a jihar Katsina
kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na ƙarfi kadai horo ne na zuciya
yau juma'a ce dan haka bayan labaran duniya za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022655255 muna kuma tafi da labaran wasanni a takaice amma yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau juma'a kasar Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke zama gwaji na biyu kina ƴan makonnin nan a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗa wa manema labarai cewa mun gano kuma mun bibi makami mai linzami da Koriya Arewa ta harba mun kuma tabbatar da cewa makamin ICBM ne wannan gwaji da an tsammace shi Masarabir ya ce Koriya ta Arewa ta kaddamar da makamin ne daga tashin nuclear ta Mofyong dake zama ɗaya daga cikin tashoshin nuclear kasar yace makamin ya shafa kimanin mintuna 40 cikin iska inda ya tafi nisan kilomita 1000 kafin ya fada tekun Japan kusa da tazarar kilomita 163 daga babban tsibirin Japan mai suna Hokkaido
babbar kotun kolin Pakistan ta ce Prime Minister kasar Nawaz Sharif bai cancanci rike mukamin da yake akai ba dan haka ta umurce shi da ya sauka daga kan kujerar tashi nan take wani mai magana da yawun ofishin Prime Minister ya bada sanarwa jin kadan bayan da kotun ta yanke hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin kotun duk da dai yana da ja kuma yana ma wato ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa duk da haka a cikin hukuncin da ta yanke kotun kolin ta ce kin bayyana kaddarorin da ya mallaka kasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa takara a zaben shekara 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bayar duk da rantsuwar da ya dauka duk sun nuna cewa shi mutum ne mai wato mara gaskiya saboda haka bai cancanci wakilcin majalisar dokokin kasar ba a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke ya shafi su ma dukkanin ƴan majalisar ministocin kasar ta Pakistan abinda ke nufin kenan dole su ma su aje mukamin su yanzu majalisar wakilan kasar za ta nemi shugaban kasar ta Pakistan da ya zabi wani sabon prime minister
to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta kakaba ma Amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya kamar yadda Amurka ta kakaba musu sabon takunkumi da ƴan majalisar dokokin Amurka suka zartar a jiya Alhamis Ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar wajen Rasha ta ce matakan da za ta ɗauka ɗin za su haɗa da korar wasu ma'aikatan diflomasiyya na kimiyya na Amurka da ke a cikin ofishin jakadancin Amurka da ke a Moscow da kuma ƙaramin ofishin jakadanci. Rasha ta bayyana cewa rage yawan ma'aikatan zai maida adadin ma'aikatan diflomasiyya Amurka zuwa 455. A jiya ne ƴan majalisar dokokin Amurka suka amince da kakaba waɗannan matakan ba akan Rasha kaɗai ba har ma akan ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa.
Duk da dokar ta bacin da gwamnatin Venezuela ta kafa na haramta tarurrukan zanga-zanga kungiyoyin yan adawa na can suna kiran mutanen kasar da su fito kwansu da kurkutan su su yi gagarumar zanga zanga kan wata kur'ar raba gardamar da za a jefa Jibril Hadi wacce suke tsoron za ta sa Venezuela ta canza daga ƙasa mai bin tafarkin demokradiyya ta koma mai bin tsarin kama karya shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana kokarin shirya kur'ar raba gardamar ce kan wata majalisar tsarin mulki mai wakilai 545 da yake sanya kafa wacce za a baiwa aikin yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskwari ma sai dai kuma wasu masu suka lamarin wannan yunkurin ya wato sun ce magoya bayan Maduro sune kadai aka bari su tsaya takara a wannan zaben kuma ana fargabar cewa idan suka yi nasara za su iya kyale shugaban ya ci gaba da mulki har illa masha Allah. To labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To bari mu fara yada zangon Ayola ta jihar Adamawa inda rundunar sojin Najeriya ta bayyana nasarorin da ta yi a baya-bayan nan a wani taron manema labarai da wato inda komandan rundunar sojin da ke yaki da Boko Haram iya komanda Tijjani Yusuf ya yi ƙarin bayani. Wakilinmu na Adamawa Sanusi Adamu ya ci gaba da cewa
baya ga tarwa sayan Boko Haram daga sansanin Sambisa ta yi nasarar takaita ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya karkashin ayyukan jinkai da take yi rundunar ta yi wa yan gudun hijira 374 jinyar kamuwa da cututtuka daban-daban da kuma ciyar da yara yan makaranta 1100 a yini domin rage matsalar rashin abinci mai gina jiki a garuruwar Dalori Bama da kuma Kangi. Mafi yawan mayakan Boko Haram na gudun barin sansanonin kuma mun karya laggwar su ta yadda ba za su iya kisa banyan harhare ba sakamakon matsi da jiragen yaki kai kai musu, inji ya komanda Tajuddin Yusuf. Kara ayyukan sintiriya sararin su bahana ya komanda Tajuddin Yusuf ya ce kalubale da rundunar sojojin saman ta lafiya dole ke fuskanta shine na rashin kyawun yanayi daga ruwan sama da kuma tsawa wajen fatattakar Boko Haram daga mabuyar su da wasu lokuta ke tozar ta dakatar da tashin jiragen yakin ta na wucin gadi. Ya komando Tajuddin Yusuf na cewa wannan shike baiwa Boko Haram damar farma jama'a a wasu yankuna daga mabuyar su. Zamu masa kaimi wajen yaki da yan ta'adda har sai mun gano da lalata dukkan mabuyar su. Makasudin kiran taron yan jaridun inji komandan rundunar sojojin sama na lafiya dole ya komanda Tajuddin Yusuf shine da sanar da duniya aikace aikacen ta da kuma darussa da suka koya wajen kare lafiya da dukiyoyin jama'a game da gano da kuma lalata sansanonin Boko Haram. Kana yace rundunar a shirye take daga ta cimma burinta. Yana ba da tabbacin rundunar sojojin saman ta doshi cimma nasara a wannan aiki da take yi. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
A gaida Sanusi. To daga Yola kuma sai Jos inda aka yaye wasu ofisoshin yan sandan Najeriya a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari. Zainab Babaji gare ki.
Jami'an yan sanda a Najeriya sun jaddada aniyar su ta ci gaba da tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyin su. Wasu jami'an yan sanda 767 kenan da suka samu horo na musamman a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari a Shere Hills da kenan cikin birnin Jos. Jami'an yan sandan masu matsakaicin makamai daga kwalejin horar da yan sanda da ke nan Jos sun yi mako uku a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari inda suka samu horo kan matakai daban-daban na kwarewa a aikinsu da inganta dangantakar su da al'umma.
Sunana CSP Yusuf Dadi. Da yake yanayin aikin namu akwai wannan na ƙarfi, so zai taimake mu dai wurin sa kwazo, wurin jimriya ko a cikin ruwa ko a rana duk za mu iya shanye wannan.
Musamman yanda akwai matsaloli a Najeriya na satan mutane da tashi-tashi hankula, kun shirya kenan kawai domin ku tunkari waɗannan matsaloli a Najeriya?
Ba shakka, dalilin da ya sa muka shiga aikin ma kenan.
Sunana Fatima Abdulaziz, ni a jihar Katsina.
Kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na ƙarfi kaɗai, horo ne na zuciya. kamar yadda suke a matakai kowane ana gwada ka ne ga karfin zuciyarka da yanayin hakurinka da yanayin daukaka da juriyarka yanda zaka iya kaiwa wani mataki a matsayinka na shugaba muna so mu gwada maka mace ma za ta iya yi
wasu jami'an yan sanda kenan da suka samu horo kan yadda za su inganta aikin su director a kolejin horar da jami'an yan sanda da kenan Jos DC Aminu Alhassan yace wannan horo da suka ba jami'an nasu yana da muhimmanci kwarai
dan sanda yana daga cikin mutanen da ya kamata su samu wannan training saboda abu ne wanda zai sa mutum ya jure wahala da sai ka samu abin da kake so so in baka yi irin wannan ba kai ma da zaka saka yara su yi ko kuma kai legend din mutane su je wallahi ba za a samu nasara ba
shugaban cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama dan kasa na gari Abdul Mumuni Maimako yace suna bada horo ne ta yadda al'umma za su zama yan kasa na gari
muna training din su wayne yan sanda da kuma sojoji ba wai muna training din su akan yanda za su yi amfani da bindiga ba namu muna musu training saboda su za su zama shugabanni
shi ma director inganta harkokin matasa a ma'aikatar matasa da inganta wasanni a Najeriya Luka Jonathan yace horon da jami'an yan sandan suka samu zai kara inganta dangantakar su da jama'a
wannan zai dada inganta su su yi aikin su da kwazo kuma da sauraron Allah su zama cikakken yan kasa
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
To a gaida Zainab, an jima kaɗan za ku kira wayarmu bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To da alama akwai wani malami daga Kaduna wake kallai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da warhaka, barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Ibrahim Shoko da karamar hukumar Jiwa a jihar Kaduna tarayya Najeriya.
To muna sauraron ka.
To alhamdulillah ni abinda ra'ayina a yau ra'ayi guda biyu ne. Na farko ina yaba ma yan majalisar tarayya na wakilai da sanatocinmu bisa kudiri da suka tabbatar da cewar na gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa akan maganan cin gashin kai na ƙananan hukumomi amma babban matsalar kiran kuma da muke so mu yi ga yan majalisu na jiha shine su sani mutane na kallon su talakawa na kallon su sanatoci sun yi nasu yan majalisa na tarayya sun yi nasu don haka idan wannan abu bai yiwu ba na cin gashin ƙananan hukumomi to laifi yana kan su kuma yan majalisa talakawa ba za su kyale su ba wannan shi ne ra'ayina a takaice na gode
to mun gode da wannan ra'ayina ka bari mu kaɗa kanan dabu wake kallahi a Kano
to kana tare da Umar Ofisa unguwa uku layin mai fata dan kungiyar nan ta Aminan Jona da kanan jihar Kano Najeriya wato kanan dabu abin da ke cikin ko kwakwariya a wannan abin da ke faruwa a jihar Kano abu ne mai cikin kwariya yanda ake zubar da jarirai a ungunoyin za a ga abu yana cikin cewa kwariya kamata yayi a ce hukuma hukumomin da suke da ruwan tsaki a zo a samu a rika tsare wannan irin wani abu wanda yake faruwa a nan jihar Kano ko a cikin wannan sati an samu jarirai guda uku wanda aka samu an jefar da su wannan abin da yake kamata ne su wa'annan wanda suke jefar da jariran nan suna fa cewa Allah na ganin su saboda irin wannan daukar haƙƙi ne akan yaran da bai jefe bai gani ba sai ya za ku kwato wannan yaran yanci a ce wannan ya kamata a ce hukuma zo ta ɗauki doka duk wanda aka kama da irin wannan hali a zartar masa da hukunci mai tsanani sakamakon irin wannan abin don a samu raguwar irin wannan zubar da 'ya'yan da ake a jihar Kano gaskiya wannan abin yana cikin tuwon kwarya Allah ya ka ba ku
to lalle kan ba kai kadai ba Malam Umar kuma Allah isa masu yin haka din su gyara halin su bari mu je mu kuma a Jakuta wake kallai a Jakuta
Sulaiman Ibrahim daga ma'aikatar mulmula karaba ta a Jakuta ro da ran dabawa
to Malam Sulaiman
na'am
muna jin ka
abin da wato yau batu na akan shugaban kasa Muhammadu Buhari addu'a muke masa ubangiji ya Allah ya kara masa lafiya ya dawo gidan Najeriya lafiya saboda duk abubuwan da jama'a suke so ko kuma wadanda suke fada sun gaskiya yana ba mu jin daɗin abin da wadansu yan siyasa ko kuma yan hamayya suke fada. Allah ya kara musu lafiya. Ni ba wani dogon bayani zan yi illa iyaka ne. Allah ya kawo da kujera lafiya. Allah musu lafiya ta kauran mutum lafiya.
To Allah ya anshi addu'arka na ajakuta. Bari mu koma Kano. Wace kallayi a Kano?
Sunana Abdullahi Abubakar Cikari a karamar hukumar gaba ta jihar Kano.
To Malam Abdullahi muna jin ka.
Ra'ayina ina zan magana ne akan yancin cin gashin kai da kananan komi. Hello.
Muna jin ka sosai.
Da ake so a ba kananan hukumomi.
Kamar
yadda mai magana na baya yi, ni ma ina ga so in ƙara kira ga 'yan majalisa na jihohi. Domin su suke ƙara da baibaye jawabai kananan hukumomin nan wanda kuma su suka fi saki da jama'a. Saboda haka ina ƙara kira gare su da su tabbatar da cewa wannan doka in ta zo gabansu sun rattaba hannu a kansu cewa lallai a ba jihohi cin gashi a kananan hukumomi cin gashin kansu. Wannan zai taimaka talaka su samu sa'ida daga ɓangaren gwamnatocin kananan hukumomi in Allah ya yarda.
To da fatan waɗanda abin shafa za su ɗau matakin da ya dace. Bari mu je mu Katsinan Dukku. Wake kalla a Katsina?
Sunana Suleiman Sani daga nan jihar Katsina.
To Malam Suleiman gare ka.
Idai ina muku fatan alkhairi kuma na kai shekara guda ina nema in yi muku fatan alkhairi ina neman wannan waya sai yau Allah ya kaddara ikon samu.
To mun gode. Ci gaba. To da alamar layin ka ya gamu da matsala bari mu koma Kaduna. Wake kalla a Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Bako Kauga ba daga nan Gudumar daga Sa Kaduna.
To Malam Muhammadu muna jinka.
To kira na ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Sule Lamido. Ni dai ɗan jihar Jigawa ne kuma na ga yadda bawan Allah ne ya gyara jihar Jigawa fili ƙauye da birni. Saboda haka takara tana gabatowa 2019. Muna kiran ga gwamnan jihar Jigawa lallai Alhaji Sule Lamido da ya fito ya nemi takarar shugabancin Najeriya don na yi imani yadda ya gyara mana jihar Jigawa zai gyara mana Najeriya baki ɗaya.
To baka ganin wasu za su ce kana kamfe a daidai lokacin da ya kamata ka faɗi abin da zai taimaki jama'a gaba ɗaya?
Ai abin da zai taimaki jama'a na yi imani yadda Sule Lamido ya gyara jihar Jigawa birni da ƙauye ya samu riƙon Najeriya. To na yi imani Najeriya gaba ɗaya za a samu haɗin kai a siyasancen demokuraɗiyya za ta yi kyau, talakawa za su ji daɗin rayuwarsu a Najeriya. Na yi imani da haka a yadda nake.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kalla a jihar Niger? Malam na Niger ka ɗaga muryarka muna jin ka.
Yau Ibrahim ne daga Niger State Fida.
To muna jin ka.
Ina son Allah ya dawo mana da shugaban kasa lafiya domin daraja Annabi.
Amin.
Bayan ya dawo kuma ina son ya binciki wutan jihar Niger, wallahi yanda dai suke aiki, wallahi sashen Niger ba ma jin daɗi.
Wato ya binciki duk inda aka yi amfani da kasancewarsa a London aka aikata rashin daidai ko ba a Niger kaɗai ba.
Gaskiya sosai ana aikata rashin daidai a Niger sai da aka wutan lantarki, wallahi ba mu samu wuta ga kuɗi da yawa.
To Allah ya sa haka nan kuma masu aikata hakan ya kasance sun san cewa ba za su sha ba in ya dawo. To bari mu je mu Gusau. Wake kalla a Gusau? Amu Allah ya ba shi lafiya. Bari mu je mu Gusau. Wake kalla a Gusau?
Muhammad Sani daga Gusau.
To Malam Muhammad muna jin ka.
Da Allah ya ni ra'ayina game da gwamnan jihar mu, da Allah ya taimaka hanyar ɗansa daga nan Gusau zuwa ɗan Saro, hanyar nan ta lalace. Hanyar da aka sai min 30 amma yanzu ya zan ana tsaya kusan awa 4 yanzu ga damana. Da Allah muna kira da gwamnan jihar, da Allah ya bi wannan yankin duk noman damanar da aka yi ga wannan hanyar noman rani da damana ana samu alheri da hanyar nan.
To da fatan mai girma gwamna zai yi abin da ya dace koko ya yi aikinsa na gyara hanyoyin da suke da muhimmanci kamar yadda ka bayyana. Bari mu cilla can Kurmi. Wake kalla a Oshun?
Mahaji Allahu Sarki Yarbawan Jarman Kano ne yake magana.
To muna sauraron ka.
To ni shawara da sai bayar wannan yan majalisa su kai cewa lokacin gwamnan Nara. kowai tafin kansa shi ne shawara da ya fata ku tashi lafiya.
Oda bo oda ro, thank you, mun gode sosai da wannan Hausa da kai, kamar bazan ce jakin Kano ba, kamar mutumin Kano kai Hausa da kyau, mun gode. To bari mu ga wani malami kuma akan layi, wake kan layi Kebi, bari mu je mu Kebi.
Muna magana da Alhaji Abdul Sai daga Zuru Jihar Kebi.
To muna sauraron ka.
Eh to ina son yi ma POA jawabi cewa daman nan da ƴan majalisa suka ba matasa na takara na rage shekaru.
Eh
to muna goyon bayan shi 100% saboda bashin ɗan siyasan nan sun yi ba bakere da komi duk kuma mai. Saboda haka muna son a yi sabbin sabon zubi a zubar da su gaba daya a dauki matasa daga sama har ƙasa.
To Allah ya sa su dau matakin da wato ya dace dan ganin cewa an ci wato an abun ya amfani al'umma. To mun gode mu kowannen ku da ya ba da gudummawa a wannan shirin, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirin gaba. To ga shirin na gaba.
Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka CAF sun sake canja sabon fuska na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka wanda ake gudanarwa a duk shekaru biyu. Yanzu dai kule-kulen da za su dinga bugawa sun tashi daga 16 zuwa 24, wannan ne yasa na tambayi Malam Zakari wanda masanin ƙwallon ƙafa ne na nahiyar Afirka da ma na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru baki daya, ko ya ake ganin ƙasar ta Kamaru za ta karbi wannan gasa ko na cin kofin nahiyar ta Afirka a ƙasar ta?
To abin da zan yi ga maka shine gaskiya Kamaru ba za ta iya hada wato wannan gasar ƙwallon ƙafa 2019 saboda kaiwa mutane ƙarya. Ministan matasa da wasanni Ismail Bidinkwar ya fito ƙarara ya tabbatar da cewa za a yi za hada wannan wasan. Ɗan ɗan siyasa ne minista kuma ya san matsala da ƙasar Kamaru ke ciki yanzu hakan nan. Wajen shekaru biyu aka ba mu wato damar gudanar da wannan wasanni saboda mu haɗa komai da komai, amma shi yau 2017 muka tsinta mu a cikin matsala saboda ƙasar Kamaru haka take, ba farko bane komai namu a cikin gaggawa muke yi. Ina so ka gane cewa sayin da muka yi kafin a ba mu damar haɗa wannan gasar aka ce mana mu samu ainihin filayen ƙwallon ƙafa masu kyau 6 ko kuma 4. Sai ba haka aka yi taro ya kwanaki 3 ko 4 a ƙasar Morocco wanda ya sake komai.
To ya kake ganin a hotel na ƙasar Kamaru wanda za a sauke manyan baki an gama gyara su ko har yanzu su ma ba gyara ba?
Malawa ka bani dariya saboda idan ka je a jihar Yamma na ƙasar Kamaru a Bafoussam babu hotel mai tauraro 6 ko 5, babu tauraruwa 6 babu, ko baka bane. Bai haka nan kuma idan ka je Limbe a nan mara akwai daga cikin ina daga cikin birnin da za a yi wasan ƙwallon ƙafa Limbe, a wannan ma babu hotel takamaimai wanda ya kamata a sauke mutane a cikin wannan hotel, saboda mutane kansu mara cewa mamban FIFA za su zo, mamban CAF masu haɗa wannan gasar da ƙungiyar za su zo. Bai haka nan kuma akwai ƴan jaridu, baya ga akwai ƴan wasa su kansu top. Ni ina gaya maka ne a matsayin masani wanda ya san wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru ba yau ba. Ƙasar Kamaru na da matsaloli da dama game da ainihin filayen wasanni na ƙwallon ƙafa a ƙasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin Koriya ta Arewa na makamin nukiliya na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi zama babbar barazana ga duniya baki ɗayanta a yau. Koriya ta Arewa ta yi wa makwabtanta barazana kuma ta yi biris da ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya barkatai. Gwajin makami mai linzami mai dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 4 ga watan Yuni wani babban ƙalubale ne. Haka kuma ƙoƙarin Kim Jong-un na cimma nasarar samar da makamai mai linzami da zai dangana da ƙasar Amurka shi ma wata alama ce da ke nuna cewa Koriya ta Arewa na ƙara matsin lamba wajen cimma burinta na mallakan irin waɗannan manyan makamai masu linzami. Barazanar da Koriya ta Arewa ke haifarwa ba sabon abu bane, ganin cewa ta ja da gwamnatoci 5 na Amurka a baya, inji mataimakin sakatare mai kula da Asia da Pacific Susan Thornton. da dadiya mun san cewa Koriya ta Arewa ba ta da niyyar yin watsi da shirinta na nuclear amma me yiwa ƙarin matsin lamba akan tattalin arziki da na diplomasiya za su yi amfani a matsayin matakin taka mata birki tunda gwamnatin Kim Jong-un ba ta taba fuskantar tsatsauran matsayi daga ƙasashen duniya ba ba za mu karaya ba kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da ƙawayenta inda buƙatar hakan ya taso amma kuma Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakin gaban kanta ga duk waɗanda suka taimaka wa Koriya ta mallaki nuclear dangane da wannan Amurka ta samar da wasu dabaru uku da za a bi a cewar malama Susan Thornton na farko mun yi kira ga duk ƙasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya da su aiwatar da alƙawarin su da suka ɗauka akan Koriya ta Arewa na biyu mun buƙaci ƙasashe da su rage ko kuma su yanke hudun jakadanci da Koriya ta Arewa da ƙashe mun buƙaci duk ƙasashe da su yanke hudun kasuwanci da Pyongyang domin ƙara mata kadaici ta fuskar mu'amalan kuɗaɗe Amurka ta kaddamar da waɗannan manufofin ne da kuma nuna wa ƙara cewa daga Mali zuwa Malaysia aiwatar da tsatsauran mataki akan Koriya ta Arewa abu ne da Amurka ke son ganin ƙasashe sun ci gaba da yi mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da ake bukata don samun nasara a wannan yunkuri shine haɗin kayin ƙasashen Amurka, Japan da Koriya ta Kudu kamar yadda matsin lambar da China ke yi wa Koriya ta Arewa ke da tasiri mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da ake bukata don samun nasara a wannan yunkurin shine haɗin kan ƙasashen Amurka, Japan da Koriya ta Kudu kamar yadda matsin lambar da China ke yi wa Koriya ta Arewa ke yin tasiri wannan matakin sun aike da sako ga duniya cewa duk wata ƙasa da ta yi kokarin yin hulɗan kasuwanci da kamfanonin Koriya ta Arewa za ta dandana kuɗinta inji mataimakin sakatare Susan Thornton ta ƙara da cewa za mu ci gaba da aiwatar da matakanmu domin kawo tarnaƙi ga hanyoyin samun kuɗaɗen Koriya ta Arewa Kafin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
gaida Abubakar yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumul ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
to a takeice a yau Juma'a kasar Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke zama gwaji na biyu kina ƴan makonnin nan a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗa wa manema labarai cewa mun gano kuma mun bibiyi makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba mun kuma tabbatar da cewa makamin ICBM ne wannan gwaji ne da aka tsammata babbar kotun Pakistan ta ce Prime Minister kasar Nawaz Sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake a kai ba don haka ta umarce shi da ya sauka da hukujerar tashi nan take wani mai magana da yawun ofishin Prime Minister ya ba da sanarwar jim kadan bayan da kotun ta ayyana hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga kan mukamin nasa ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta kakaba ma Amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya kamar yadda Amurkan ta kakaba mata sabon takunkumi da 'yan majalisar dokokin Amurka suka zartar a jiya Alhamis ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa
to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safu idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin da Julius Subscription wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan gurin Washington DC ke muku fatan alheri ku ta lafiya sai kuma gobe